sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya, sai a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Masauraro tamar abari ce yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magara na Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatan mu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara nazarin hanyoyin da za su ba ta damar tsara kasafin kudadanta da take hasashen amfani da su a tsawon shekaru biyu masu zuwa sakamakon koma bayan da annobar coronavirus ta haddasa wa sha'anin tattalin arzikin kasar. Masana harshen Hausa na alfahari da matsayin da harshen na Hausa ya samu a yau a duniya. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta taimaka wa nakasassun da magaram da abinci da wasu kayayyakin more rayuwa. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Kamfen din yakin sake zaben shugaba Donald Trump ya maida batun kiyaye doka da oda a matsayin babban abin da suke jaddadawa a babban taron jam'iyyar Republican, inda suka maida hankali wajen jan hankali kan tashe-tashen hankula da ake fama da shi da kuma lalata kadarori da ya biyo bayan zanga-zangar nuna kin amincewa da wariyar launin fata. Daga cikin waɗanda suka yi jawabi a ranar taron ta biyu, akwai wani mutum da matarsa da aka yayata suna nuna wa masu zanga-zanga bindiga. A jiya Laraba, mata da dama sun gabatar da jawabai inda suka bayyana dama da suka samu ƙarƙashin mulkin shugaba Trump. A cikin jawabinsa na amincewa da sake tsayawa takara, Mike Pence ya bayyana cewa a cikin shekara uku da rabi na shugabancin Amurka, shugaba Donald Trump ya cika alkawarin da ya yi wa Amurkawa lokacin yakin neman zabensa karo na farko. Ya kuma bayyana cewa Amurka na fuskantar kalubale da dama da take buƙatar kyakkyawan jagoranci.
In these challenging times, our country needs a president who believes in America, who believes in the boundless capacity of the American people.
Ya ce a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale, Amurka tana buƙatar shugaba da yake alfahari da Amurka, wanda ya yarda da irin mutanen da Allah ya albarkace ta da su, da za su iya tunkarar kowace irin kalubale, su shawo kan kowace irin matsala, su kuma kare 'yancin kasar. Ana tuhumar ɗan shekara 17 da laifin harbi da kisan ganganci, sabili da harbi da kuma kashe mutane biyu yayin zanga-zanga da aka gudanar dare uku a jere a Kenosha na jihar Wisconsin, biyo bayan harbe bakar fata da 'yan sanda suka yi ranar Lahadi. Bayanai da aka kafa a shafin yanar gizo na kotun ya nuna an kama wanda ake zargi a gidansu da ke Antioch a jihar Illinois, saboda mai laifin mai karancin shekaru ne. Ya sa kwamandan 'yan sandan Antioch Norman Johnson ya ki bayyana sunan shi. Nan da nan 'yan sanda ba su ba da ƙarin bayani a kansa ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Laraba cewa zai aika da jami'an tsaron gwamnatin tarayya don maida doka da oda a Kenosha. A wani hoton bidiyo da aka wallafa a Twitter, tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden kuma dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben na 3 ga watan Nuwamba ya ce ya yi magana da iyalin Blake kuma ya tabbatar musu za a bi musu haƙƙinsu. A jiya Laraba, ma'aikatar shari'ar Amurka ta sanar cewa tana tunanin dakatar da bincike akan jihohi hudu game da wasu ka'idoji da suka buƙaci cibiyoyin jinyar marasa lafiya su karɓi masu fama da cutar COVID-19, da cewa matakin ya kai ga mutuwar dubban dattijai marasa lafiya. Jihohi hudun sun hada da New York, New Jersey, Pennsylvania da Michigan, duk ƙarƙashin mulkin gwamnoni 'yan jam'iyyar Democrat. Lauyoyin Republicans da sauran masu suka sun dade suna zargin cewa waɗannan ka'idojin ne suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cibiyoyin jinya a jihohin. A waɗansu wasiƙu daban-daban da aka rubuta wa gwamnonin hudu, mataimakin babban lauyan gwamnatin Amurka General Eric Draven ya buƙaci bayanai daban-daban game da adadin mutanen da aka kwantar a cibiyoyin bayan sun kamu da COVID-19 zuwa adadin mace-mace da aka samu a waɗannan cibiyoyi. Ana alaƙanta sama da kaso 40 cikin 100 daga kimanin mace-macen da aka samu a sanadiyar COVID-19 180,000 a Amurka a bisa sharhin da jaridar New York Times ta wallafa. Rundunar ƙawance a tafkin Chadi MNJTF ta kubutar da wani ma'aikacin jin kai da ISWAP ta yi wata 8 tana garkuwa da shi. Kungiyar ISWAP ta sace ma'aikacin jin kan da ke aiki da wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa a farkon wannan shekara daga yankin arewa maso gabashin Najeriya. A cikin hirar shi da sashin Hausa, kakakin rundunar dakarun ƙawancen na ƙasashen tafkin Chadi Kanar Muhammad Dole ya ce ma'aikacin jin kan da ISWAP ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin Chadi ya samu kubuta ne biyo bayan wani muhimman farmaki da dakarun na MNJTF suka kai a jiragen yaki biyo bayan ruwan bama-bamai da rokoki a tungar 'yan ta'addan.
Rundunar tsaro ta sojojin tafkin Chadi tare da sojojin kasashen tafkin Chadi sun yi lugudan wuta da bama-bamai a maboyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin Chadi a inda sun ka halaka da yawa daga cikinsu. To, a cikin wannan yanayi ne na rudani, shi wannan bawan Allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi, ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na kasar Niger namu da suke a sansaninsu na Sector 4. A nan ne suka karbe shi, suka ba shi magani da kuma abinci. Bayan ya farfado, hankalinsa ya dawo masa, shi ne ya nemi a haɗa shi da iyalansa. So dama hukumarmu ta tsaron tafkin Chadi ta saba da karɓa da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin ƙasashensu.
Kanar Muhammad Dole kenan a hirar shi da Hassan Maina Kaina.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a kokarin gano hanyar tallafawa tattalin arzikin Najeriya daga rugujewar da annobar coronavirus ta janyo, gwamnatin ta yi hasashen kasafin kudinta na shekara biyu masu zuwa. Hakan ya sa kwamitocin kudi da tsare-tsare suka fara binciken yawan kudaden da ke shiga aljihun gwamnati da kuma samo hanyoyin inganta samar da kudaden shiga. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta tattauna da ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin, Sanata Ahmed Babba Kaita, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Gwamnati tana yin hasashe daga ina za ta iya samu kuɗaɗen da za ta kashe, kana kuma ta ina za a samu su. Ɗaya daga cikin babban matsalar da ta sa muka taso da wannan maganar abin nan shine maganar kuɗin shiga. Yadda ma'aikatan gwamnati suke yi, ya kamata a ce duk wata ma'aikatar gwamnati wadda take karɓar kuɗin shiga, to ya kasance kuɗin suna shiga asusun gwamnati gabaki ɗayansu. Allah bashi, in tana son wani abu na ta yadda al'amuranta na yau da kullum, to sai ta bada abin da take so, sai a dawo mata da waɗannan kuɗin. Amma wannan tsarin an lalata shi, ba haka yake ba. Kamata ya ce kuɗaɗen da muke samu na revenue, na kuɗin shiga, za su iya cike giɓin rancen kuɗin da muke ansuwa. Amma yanzu ba haka abu yake ba. To shi yasa majalisa ta damu cewa ga kuɗaɗe ana cewa kuɗin shiga, amma sai ka iske ma'aikatar gwamnati wadda ya kamata an bata kuɗin gwamnati ta kashe don ta yi amfani da su ta samu kuɗin shiga. Ta yi anshi kuɗin ta kashe, amma kuɗin shigar da aka samu kuma bata dawo ma gwamnati da shi ba. Ko ta zo mamda da takarda cewa ai gwamnati ta bata dama cewa ta taɓa waɗannan kuɗin su yi wani abu, ko kuma ma wani lokaci su da kansu suke buhun gaba su yi irin waɗannan abu. So wannan shi ne damu zauren majalisa sosai da gaske, saboda ya yi ma dokar fiscal monetary policy ya yi mata karan tsaye abubuwan da ake, domin ita wannan dokar ta ƙayyade cewa babu wata doka wadda wani zai iya bada wadda ta tada na constitution din Najeriya. Kuma dokar constitution din Najeriya ta cewa duk kuɗin shiga a tattara su su shiga cikin asusun gwamnati tukunna, kana inda ake samun waɗannan kuɗin a bada. To wannan shine babban makasudin abinda yasa ake wannan MTF.
To me yasa gwamnati take irin wannan hasashen akai-akai?
Abinda yasa kuma ake haka, dan akwai abubuwa da yawa wanda za su iya kawo kudin shiga su yi sama ko su yi ƙasa. In yanzu gangan man fetur kamar yanzu yadda ta hwadi, kudin mu sun rage shiga. Saboda haka za mu duk waɗannan abubuwan za a yi considering din da kuma revenue wanda ake samu kudin shiga na cikin ƙasa su ma sun ƙara yin ƙasa. So duk waɗannan hanyoyi ne wanda gwamnati za ta tsaya ta yi amfani da basira ta hidda wani tsari wanda ba za ta shiga cikin matsala ga wadda tattalin arzikinta ba zai samu rauni ba.
Distinguish, me yasa ba za a daga wannan batu na kasafin kuɗi na dogon zangon nan ba ganin cewa wannan cuta ta coronavirus ta durƙusar da ƙasashe baki ɗaya?
Haka ne, amma kuma kamar yadda nace miki, mu abinda ya hida mu a zauren majalisa shine duk da magana coronavirus akwai kuɗin shiga da suke shigowa ma asusun gwamnati ta ko ina. Ko dalilin ma cutar coronavirus din yanzu ana sayan kayan kariya masu yawa. Kayan kariyan nan in an saida su akwai dan VAT da tax da ake cirewa na gwamnati wanda za a bada yana ina. So irin waɗannan abubuwan magana kuɗin shiga duk gwamnatocin da aka yi ba sun kasa samu kan wannan al'amarin. Amma wannan gwamnatin ta fara yin ƙoƙari tun daga lokacin da ta yi to wannan asusu na bai ɗaya single treasury account. So shine muke so mu tabbatar da cewa to ba wai wannan kaɗai ba, duk kuɗaɗen da ya kamata su shigo a jihun gwamnati suna shigowa. In kun saurari tambayoyin da sanatoci suke yi shine in ka ce gwamnati ta ba kuɗi kaza ka rike office ɗinka ka rike abin nan, to a sana'ar da kake ko kuma inda kake samun kuɗin shiga ina kuɗin suke? Ina chairman din committee na education na manyan makarantu na Najeriya. Akwai jami'a ɗaya wadda take an sa wurin sama da miliyan 800 zuwa biliyan 1 duk shekara. Amma sisin ko ba su sa cikin ajin gwamnati. Abinda suke cewa IGR internal revenue. Irin su University of Lagos har biliyan 1 suke samu. Irin su ABU Zaria, irin su Insuka. Kamata yi su dawo da shi a sashi cikin asusun gwamnati, yadda in kuma suna son wani abu wanda za a dauka a basu su ta yadda shi gwamnati za ta ji karfin dadin basu.
Masana harshen Hausa da masu adabin littattafan Hausa sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake gudanar da bincike domin tantance matsayin harshen Hausa a sahun harsunan da aka fi amfani da su a yau a duniya sakamakon lura da yadda harshen na Hausa ke ƙara samun karɓuwa a kulli yawmin, domin a cewar su matsayin Hausa a yau ya fice wanda aka bata a binciken da aka gudanar a shekarun baya. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wata hirar da ta hada wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Suleiman Muni Barma da Malam Kabir Ahmed S. Cook, jagoran dandalin asalin Hausa da Bahaushe.
Duk wata ƙasa wanda ka sani a cikin duniya sai ka samu an samu mai jin Hausa, sai ka samu an samu mai yin Hausa. Ni yanzu ma ina wani kalubale ga ita kanta ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta fidda harshen Hausa a matsayin na 11 diban yadda ba.
Saboda me?
Yawwa, a zo a sake bincike. A yanzu bisa doron ƙasa ba ka da ƙasar da za ka je in dai za a samu sama da mutum 500 a cikin yanki a ce bai taɓa jin Hausa ko kuma bai taɓa yin Hausa ba. A duniya kab babu. Yaushe za ka ce manka Hausa ta koma ta 11? Ni mu dawo jayayya nake, ita ce ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku.
Ba idan ƙasashen da aka sani su ne ƙasashe ne na Hausawa, kana tunanin kamar za ta yi a nan gaba ta mamaye wasu ƙasashe na daban a doron duniya?
A ta riga ta gama me mamaye, can akwai ka, can akwai ka, can akwai ka, can akwai ka. To kakka manta fa manyan ƙasashe na duniya ma wanda suke ikirari su ne abinda Bature ke cewa veto fa, ko kuma su ƙarfin faɗa a ji, har shirye-shirye ma suka hidda musamman gidajen kafafen yaɗa labarai suka fidda musamman na harshen Hausa. Mamaye da kutse an riga an gama.
Wace ce gudunmuwar da kake ganin ya kamata gwamnatocin ƙasashe irin su Najeriya, Niger, Kamaru, Chad za su bayar don shigaba ko bunƙasa harshen Hausa?
To farko dai tukun Madiba makarantu, idan da kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi, kasashen da muke takamman na Hausa ne haka suke yi, wallahi wallahi da sai Bahaushe ya zama to shi ke jagorantar duniya. Bahaushe ya yi saki, ya ba harshen shi da ke da ƙarfi, da ke da tasiri, amma yana neman ya gagare shi saboda yanzu abin takaici ne. Bahaushe ba zai iya ma magana ta sa'a 10 ba tare da ya sama wani harshen ba. Idan ka diba da sauran yarurruka, idan ya fara ma yaren shi duk abin zai gaya ma da yaren shi zai gaya ma. Amma yau
shin abin da kake korafin nan akan sa ba Bahaushe na kokarin zamanantar da harshen nan na Hausa ne ba?
Zamanantarwa ta ina? Yanzu kaga in ka je India sun dauki harshen turanci sai dai su koyar da shi ne a koya maka shi ne a matsayin wani bako harshe ne don ka karanta wani abu kawai amma duk abin da za a koya maka da harshen indiyanci za a koya maka shi haka China kere-keren da motocin da aka dinga yi America Bahaushe ne dan jihar Sokoto dan Afirka wanda uwa da uba da kakanni Hausawa ne kai inda Allah ya sanya da harshen shi aka koyar da shi kila abubuwan da zai da sai sun bada mamaki yanzu ba gashi ba ake ta ko Bahaushe ne ke ta kokari yanzu yake ta kawo manhaja a zamanin cidin da Hausa a ci gaba da koyar da shi a makarantu da harshen nashi a dauko sauran harsuna a basu a matsayin baki ne kawai dan in ya tafi wancan garin ya dan koyi ya yi magana ya mu'amala amma abinda gundana abinda ake so a koyar da shi a koya mai da harshen Hausa mana
ya za a yi yanzu a nan gaba matasa na wannan zamani su tashi da harshen nan na Hausa
mu iyayen mu ke da wannan kankan ba kawai dana ya iya turanci ko ya iya faransanci ko ya amma ba Hausa ne akwai da yawa Hausawa wanda suke waɗansu kasashe yaro sai zo sai a ce uwar shi ba Hausa uban shi ba Hausa kakannin shi Hausa amma sai ka nemi Hausa moda wannan ba zai iya gaya ma ita ba wai sai ce ma kofi spoon bai iya ce ma koshiya
me ka haka
sakakin mu
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta tallafa ma hadakar kungiyar nakasassu na da magaran da abinci da kayayyakin more rayuwa la'akari da halin da al'umma ke ciki na matsananciyar bukatar hakan a wannan lokaci Malam Bunu Mamman shine shugaban kungiyar ya jinjina ma gwamnati da ta tuna da su
a cikin abin da sun kaba da akwai wani gidan kitchen sauke akwai shinkawa 150 masara 150 akwai sukari akwai manda akwai mai duton mai ma 150 wani shine ake ta kit saudiya kuma akwai tabarma 150 sange 150 bargo 150 so 750 akwai kartunan sabuli 35 akwai atanwa atanwa da za a daura mai zani uku kuda 300 kenan kowace turmi 300 kenan kowane mace guda ana yi bata turmi 2 kenan shi ma an kenan 300 aka raba ta 2 kenan kowane fami yana da atanwa 2 muna da kungiya guda 6 kowace kungiya ga inda muka kasa wanta shi kenan kungiya 2 wannan manya an ba su kamar 35 su kuma sauran an gama su da 20 makahi da gura gusu suke da 35 gurame da accident da masu hatsari da kutare da zaba kuma su aka raba musu 20 su in kalli sawa sai ka zai tashi 150 wannan iyali 150 muna godewa gwamnatin jaha da ya tuna da mu a wannan lokaci ya bada saboda mun gani a wadansu jihohi an yi mai muji muke ma ya mance da mu ashe shi yana tune da mu ne kuma gani ya ce kai ku zo ka hausa a gaskiya muna jinjina mishi da wannan kokari da ya muna
to fa kar a shafa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma ga Suleiman mu ne barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma yau muke bankwana da bakon mu Musa Hamma wanda a shirin da ya gabata yayi bayani a dangane da gugurmayar da ya sha a zamanin da yake aikin sakar kujerun yawa har izuwa lokacin da ya karkatar da komai nasa wajen neman ilimi a wata jami'a mai zaman kanta dake birnin Yamai sakamakon lura da muhimmancin karatu a rayuwar masu bukata ta musamman to da yake jamhuriyar Niger na shirye-shiryen zaben gama gari a yanzu haka mun dan tabo wannan batu domin jin irin rawar da ya kamata na kasassu su taka danganin sun amfana da qur'un da zasu kada
in lokacin zaben ga yanzu ana mada mutane su kuce ku yi kartin kuna zabe kenan an san suna da amfani ga kasa kenan ya kamata a ce duk wani dan siyasar da ya kama shi yi tsoron Allah yayi adalci ga talakawan shi musamman dai na kasassu saboda suke da bukata ta musamman kai shugaba in ka samu ko wanda ce ko wani minister to ka tuna cewa akwai waɗansu bayan Allah suna nan masu bukata ta musamman shi me ya kamata a ce kai wanda ma a tarihin ikon ka a ce ma kai kai saboda waɗanda bayan Allah.
Su da yake ana cewa ƙuri'a ka ƴancinka. Ta wace hanya kake ganin su da ƙasassu za su iya kawo sauyi na al'amuran rayuwa a yayin waɗannan zaɓuka da za a gudanar?
To ya kamata a ce mu kankanmu na ƙasassun mun haɗa kanmu mun ga cewa wanne ne za mu ciya mun ɗauke shi wanda zai iya mana wani aiki ko wani abu na taimaka ma rayuwarmu, musamman in ka ɗauka ɓangaren ilimi. Gaskiya ya kamata a ce ɓangaren ilimin nan akwai wata baiwa Allah da muka yi hira da ita, Allah ta mata Aisha Sain, tana nan cikin memoir kina, ta faɗa mai yadda sun kai gwagwarmaya lokacin karatu. Karatunta da ta yi ina ta ce mini ta zo lokacin da kusan shekara ɗaya biyu ba ta da halin da za ta biya. Daraktar kin wannan zamani ya yi ta matsa mata, ta ce da kyan da ikon Allah dai, Allah ya sa dai ta hanyar wasu magabata dai sun kasa baki dai an ka bari ta kammala karatunta, yanzu ga ta nan ta amfani al'umma. Yanzu kuna ganin matsayin da ta rika, ta taba zama ma mataimakiya na gwamnati gaba ɗaya.
Mataimakiyar gwamnati Yamai.
Kwarai, ta taba zama wannan matsayin. Yanzu ga shi kuma tana nan Ministry of Population, kuma ɓangaren handicapped take kula da shi. Kuma yanzu haka tana ta mu'amala da sauran ƙungiyoyi na ƙasashen Larabawa nan, tana iyaka ƙoƙarinta wannan bayo Allah ta ga cewa ta taimaka ma na kasassu, musamman dai ɓangaren ma matan. To kenan ya kamata a ce mu na kasassu duk wanda za a ce za mu zaɓe shi, to ya kasance a kowane alkawari kuma mun san cewa muna da tabbacin da yaƙinin cewa dai zai iya mu na kasassu wani abu na wanda ba za a manta da shi ba.
Me zai hana su a cikin na kasassu a samu waɗanda za su tsaya takara, waɗanda za su shiga zaɓe don ganin cewa an fafata da su ta yadda watakila su ma a ƙarshe za su
samu
kilai da shugabanni na kasassu?
Insha Allah Suleiman, wannan babu matsala. Tunda ko shekarun baya da suka ɗan wuce akwai wanda suka nemi kwansaye da sauransu, to kuma gwargwadon hali dai an ɗan samu ko mutum guda ne ke ganin, kuma akwai wanda a can ma abin ga majalisar dokoki wanda suke su zaman mu masu mun na kasassu. Fatan da muka yi shi ne gaskiya mu ga cewa mun wayar da na kasassu na farko dai su tashi su nemi ilimi, da ilimi aka komi. Da sun samu ilimi duk wani matsayi mutum na Erika, kuma su riƙi sana'a wadda su kare mutuncin kansu, su riƙi iyalinsu wanda za a zama ma su amfani al'ummarsu. Sannan kuma kirana na biyu ga iyaye na nakasassu da familikinsu, gaskiya a bar samun bambanci. Shi mutum duk wanda Allah ya halicce shi akwai ranar shi, kenan a kama mishi. Bara ba sana'a bace, bara akwai kaskanci cike shi, saboda akwai hadisi daga manzon Allah yana cewa duk mutumin da ya buɗe ma rayuwar shi ko kanshi ƙofar roƙo, to Allah zai buɗe mai ƙofar talauci. Sannan kuma ina isar da godiyata ga wannan gidan radio naku mai albarka. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, musamman ni wanga shiri da kunka kirkiro, wallahi ya birge bai wuce ni sai lokutan da daban da dama nake da makaranta, amma na ji daɗin wanga shiri. Kusan in kunka diba duk cikin radio kan ga abin da nake nazarin, ku dai adda wanga shirin ko? To kenan wanga ya nuna cewa shi kun damu da mu, kun damu da masu bukata ta musamman. Fatan da muka yi Allah ta'ala ya sa wannan shirin shi dore, kuma Allah ta'ala ya yi muku albarka, Allah ya biya muku bukatunku, da mu da ku duka Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi.
To masu sauraro, nan muke rufe wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu so da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Musa Hamma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya.
Madalla a gaida Malam Sule. To yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Graphic da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta a cikin manyan kanun ta shine akwai hankali sosai fiye da doka saura gina masaukin jiragen sama a birnin Cape Coast kamar Aho, inji Bawumia. Jaridar ta ce Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia ya faɗa cewa akwai hankali da hikima sosai gina masaukin jiragen sama a babban birnin jihar tsakiya Cape Coast kamar ɗayan da aka gina a cikin jihar Volta. Yace hankalinsa ya ɗan girgiza yadda aka tayar da muhawara akan gina masaukin jiragen sama a Cape Coast wadda yanzu ya jawo muhawara daban-daban fiye da wadda aka yi a lokacin gina tashar jiragen Aho. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito cewar ministan harkokin wajen kasar Ghana ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark don ta inganta danganta tsakanin kasashen guda biyu. Jaridar ta Ghanaian Times ta ce ministan harkokin wajen kasar Ghana da haɗewar Naya Shalaya Kobochi ta jinjinawa jakadiyar kasar Denmark Mr. Vandenbos dangane da irin gaddamawar ta wurin karfafa dangon zumunci tsakanin kasar Ghana da Denmark. Ta nuna cewar cikin shekaru biyar ko kuma sama da haka Ms. Danbol ta mayar da hankali wurin kyautata danganta tsakanin fagage na haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fagage masu muhimmanci na haɗin kai tsakanin su. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito wuta makamashi mai sauki wa masana'antu a mulkin jam'iyyar NPP na gaba. Jaridar ta ce jam'iyyar New Patriotic Party ta yi alkawarin saki nazari da kuma tsaranta tsarin makamashi na kasan nan yadda za a samu makamashi mai sauki wa masana'antu da sun ka hada da gas da makamashi da ake sabuntawa. Wannan na kunshi ne a cikin manufofi na jam'iyyar na shekara ta 2000 na jam'iyyar mai mulki da an kai wa taki shugabanci a aiki kare cigabanmu da kuma farfado da kasar Ghana wa kowa wadda aka kaddamar a ranar Asabar a jihar Tsakiya. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Shugaba Donald Trump ya kulle yarjejeniya mai cike da tarihi tsakanin kasashen Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Larabawa to UAE. Yarjejeniyar irinta ta farko don daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da wata babbar ƙasa cikin kasashen Larabawa a cikin shekaru 25. Fatan shine wasu kasashen Larabawa da kasashen Musulmi za su biyo bayan UAE da ta fara da kuma daidaita dangantaka tare da Isra'ila. Yarjejeniyar wanda za a kira ta da sunan yarjejeniyar Abraham, saboda shi Abraham uba ne ga manyan addinan uku na yankin, Yahudanci, Kiristanci da kuma Musulunci. Kamar yadda jakadan Amurka a Isra'ila David Friedman ya yi bayani, babu wani mutum da zai iya nuna alamu na haɗin kai tsakanin duka waɗannan addinan uku sama da Abraham. Yarjejeniyar Abraham babban nasara ce ga dukkan Musulmi a faɗin duniya da suke so su je su yi sallah a masallacin Kudus da ke birnin Kudus, yayin da yanzu za su iya tashi ta jirgin sama kai tsaye zuwa Tel Aviv daga Abu Dhabi, babban birnin kasar UAE da aka karfafa ƙara yawan masu ziyara. Zai taimaka wajen maganin masu tsauraran ra'ayi wanda suke ƙarairayi cewa masallacin Kudus na fuskantar harhare kuma cewa Musulmai ba za su iya yin sallah a wannan wuri mai tsarki ba. Yayin da shugaba Trump ya bayyana ƙarar a ziyararsa ta farko zuwa Gabas ta Tsakiya 2017, matsalolin Gabas ta Tsakiya za a iya warware su kawai idan mutane daga addinai daban-daban suka haɗa kansu don su yaƙi masu tsauraran ra'ayi da kuma neman damar tattalin arziki ga mutanen addinan. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiyar, Isra'ila da UAE za su buɗe ofishin jakadancinsu da tura jakadu, da kuma zai zama mafarin haɗin kai a ɓangarori da dama, ciki har da yawon buɗe ido, ilimi, lafiya, kasuwanci da kuma tsaro. Yarjejeniyar Abraham ta shimfiɗa hanyar samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Abin da muke so mu gani, inji shugaba Trump, zaman lafiya, tsaro da ci gaba mai ɗorewa a wannan yanki da kuma duniya. Burinmu shine haɗin kan ƙasashe da suke da muradin kawar da tsatsauran ra'ayi da samar wa yaranmu makoma mai kyau da za su bauta wa Allah. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.